Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Lokaci ya kawo mu domin mu ci gaba da wannan hidima, don haka mai sauraro, ina maka maraba da zuwa da kuma gayyatanka da cewa ka kasance tare da mu a shirin domin samun ginuwa. Sa'an nan a nemo yara duk inda suke su ma su kasance cikin shirin domin ‘yar uwa Kande tana shirye domin su. A shirin kuma Pastor Gideon Mordecai shi ne zai bishe mu a fili don sujada. Pastor Audu yana shirye da guzuri domin ka. Mai sauraro shirye-shirye da muke tafe da su kenan a shiri na yau. Sai ai kokari a bi mu a hankali domin samun ginuwa a jiki da ruhaniya. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Yara abokaina, barkamu da wannan yammaci. Ina fata kuna kurkusa domin sauraro. Ubangiji Allah shi yi tare da mu yayin da muke sauraro. Wata rana Bala ya dauki kugiyarsa zuwa rafi domin kama kifi. Ya kuwa kama guda biyu. Sai ya kai wa mahaifiyarsa a ɗakin dafa. Yace, "Inna, kinga abin da na kamo." Uwar kuwa sai ta yi masa murmushi ta ce, "Ai, kanana ne, me za mu yi da su?" Bala ya ce, "Zan ci da rana idan kin dafa mini. Me kake shirin yi yau?" "Ai, zan tafi in saurari Yesu yau kuma. Akwai shi da abin mamaki. Ki zo ki saurare shi. Ko zan sami biredi guda uku ko hudu?" "Oh, dauki guda biyar. Idan rana ta yi, za ka ji yunwa kafin yamma." "Inna, na gode." Nan da nan ya kama hanya, bai sami matsala wurin sanin inda Yesu yake ba, domin jama'a da yawa na tafiya zuwa wurin. Da suka isa wurin da Yesu yake, jama'a suka taru makil. Bala na kokari ya sami zuwa kusa da Yesu. Can Yesu kuwa ya fara kwesuwarsa mai daɗin ji a hankali kuma garai, har waɗanda ke da nesa ma na jin shi da kyau. Yesu ya ci gaba da magana sa'a bayan sa'a. Mutane na sauraronsa har suka mance da maganar cin abinci. Bala shi ma ya mance da abincinsa. Can iska mai sanyi na yamma ya so mahurowa daga teku. Sai ɗaya daga cikin almajiransa ya ce da shi, "Kash, ina gani ya kamata ka bar mutanen nan su koma gidajensu ko ƙauyukansu da ke kewaye domin su sayo abinci don kansu." Yesu ya juya ya ce da almajiran, "Ku za ku ciyar da su, ba sai sun tafi daga nan ba." Almajiran suka ce, "Ai, ba mu da abinci." "Kai Bala, sai ka ji zancen da suke yi. Kana tsammani cewa Yesu ne ke jin yunwa domin ya une yana magana. Sai ya yi tunanin abincin ranansa wanda bai ci ba." Littafi mai tsarki ya ce, "Mutane 5,000 aka ciyar da su da ranan nan, banda yara da mata." Bayan da kowannensu ya ƙoshi, Yesu ya sa almajiransa suka tara sauran da ya rage har cikin kwanduna 12. Wani abu na musamman da nike so mu sani daga wannan labari shine, Kamar yadda Yesu ya faɗi cikin Yohana Sura 6 aya 6. Yesu mai sanin asirin komai ne, ya sani cewa jama'a za su buƙaci abinci, ya sani cewa bala na da guzuri domin cikinsa. Ya san abin da zai yi da guzurin bala idan ya yarda ya bashi. Yesu ya lura da bala tun da safe, ya mai da hankali wurin Yesu sosai, ya sani cewa yaron yana so ya yi masa wani abu. Sai Yesu ya yi amfani da shi don nuna abin ban al'azibi. A yau Yesu ya sa ido bisanka, yana so ya yi wani abin ban mamaki da kai, amma sai in ka sanya abin da kake da shi a hannuwansa. Wannan yaro bai rasa abincinsa ba. Yesu kuwa ya albarkaci wannan gurasan da kifin, sai ya shiga karyawa. Yana karyawa yana ba almajiransa da su rabawa jama'a, amma ko yayin da yana karyawa akwai saura. Ko da almajiran sun kai, sai su dawo su sami kifi da gurasa nanan. Bala ya ba Yesu abincinsa da farin ciki da murmushi, irin murmushi da kallo wanda Yesu ya yi masa, ya biya masa bukata fiye da abincinsa. Ubangiji Allah ya sa mu rika raba abin da muka samu da 'yan uwanmu. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Za mu saurari waka na marigayi Max Morrison. Bayan nan Pastor Mordecai Gideon zai biyo baya da fili don sujada. Mai sauraro, sai a kasance tare da mu.
Sajada, kuzo mo'y nasa sajada. Barka mai sauraro da wannan lokaci. Sunana Pastor Mordecai Gideon. Karatunmu yana samuwa cikin littafin Labarbaru ta 2 sura 33 aya sa ta 12. Labarbaru ta 2 sura 33 aya 12. Ayar Allah tana cewa sa'an da yana cikin kunci ya roki Ubangijin Allahnsa, ya kaskantar da kansa da gaske kuma a gaban Allah na ubanninsa. Kan maganar mu na yau yana cewa kowane lokaci mu bidi Ubangiji. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangijinmu Allah mai tsarki, mun gode domin wannan zarafi da ka ba zuwa gare mu. Bawanka yake da yake sauraron wannan sako, ka cika shi da ruhunka mai tsarki, ka bashi ikon ganewa cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Waɗanda suka maido da kansu ga Allah a lokuta na wahala ba masu bi ne na gaskiya ba, amma Allah yana buƙatar mu mu miƙa kawunanmu dungum cikin rayuwarmu cikin lokacin da muka fahimci kanmu cikin alherinsa sa'an da damuwa ya taso mana. Gama Allah ba mutum bane, yakan kuma sanya mu mu kasance da iko da kuma hange cikin wannan rayuwa namu. A kowane ƙarni na rayuwa Allah yana buƙatar shugabannai dukkanmu mu kasance a hanya guda da kuma iko na yin biyayya tare da shi. Amma abin takeici a wurin shine mutane sukan dauki matsayin su da kuma mulki da Allah ya ba zuwa gare su domin ya zama makami da za su kasance ya hana su bautawa Ubangiji cikin gaskiya. Wannan shine yanayi da shi sarki Manasa ya sami kansa, wato Manasa dan Hezekiya dan gidan kuma Hiziba. Allah ta wurin alherinsa ya fara ikon mulkinsa a cikin Urshalima a shekaru 12 kacal. a wannan kuma har yayin shekara 55 yana mulki a ƙasar Isra'ila. Inji ayyukan manzani sura 21 aya 2 da kuma labarbaru ta 2 sura 33 aya 1. Abin takeici ya fadi a cikin hannuwan miyagu waɗanda sun kai shi sun baro shi. Waɗannan abubuwa ko da shi sarki Manasse yayi shine ya rurrushe bagadai na yima Ubangiji hadayu masu kyau, ya kawo yin bauta na gumaka, ya kuma rurrusa wurare waɗanda an yi su domin ibada na Ubangiji. Waɗannan su ne laifuffukan da shi sarki Manasse yayi. Mutuna fa ya fara mulki yana kankanin shekaru ɗan shekara 12 har ya san ya iya dankarawa Ubangiji tsiya ya kuma juya masa baya. Amma da yake Allah shine mahaliccin kowanne abu, yana da iko ya karkata taurarin zuciya. Kan maganar mu fa ya ce mu bidi Ubangiji a kowane lokaci. Bisa ga wannan ne damuwa ya afko kasar da sarki Manasse yana mulki, aka dauke shi zuwa kasar bauta. Yaje an gana mishi azaba, ya kuma bar dukkan abinda yake yi cikin laifukan ma da yayi. Ya sa an yi bautan gumaka cikin haikalin Ubangiji, har ma ya kai yana mika ƴaƴa hadayu suna tsallaka ko kuma ana jefa su cikin wuta. Waɗannan munanan laifuka da shi sarki Manasse ya afka a cikin su, ya kuma sa jama'an Isra'ila sun fada a ciki, sun bata wa Ubangiji rai sosai, har ya kai na barin su ga tafiya kasar bauta. Da wahala tayi wahala, can fa yaka gane kuran shi ya fara kira ga sunan Ubangiji. Manasse yayi abinda ba shi da kyau, amma sakamakon wannan abin ya biyo baya na rashin yi ma Ubangiji biyayya, ya kasance cike da wahala har aka dauke shi cikin sarka da kuma ankwa an kai shi can kasar Babila. Anje an gana mishi azaba a wurin da yake bauta, yayi tuba yayi kuka mai zafi ga Ubangiji har Ubangiji ya saurare shi. Allah sarki, Allah mai kauna, in da ma mutun ne masa wannan to da fa sai dai ya rubi a gidan kurkuku. Amma cikin kaunar Allah, sa'an da mun kira bisa gare shi yana sauraron mu, yakan kuma gafarta mana ya yafe mana dukkan kurakuran mu cikin ikon sa. Kaunar sa tana gare mu. Abu ɗaya kare da yake bukata ga mai sauraro shine sa'an da ka bata nemi hanya, sa'an da ana cikin kunci kira bisa ga Allah, Allah zai jika, sa'an da ana cikin ciwo a kira bisa ga Allah, sa'an da ana cikin damuwa na rashin abinci a nemi Allah, sa'an da ana cikin damuwa na rashin sutura a nemi Allah, sa'an da ana cikin damuwa na rashin matsuguni a nemi Allah, domin shi kadai ne ya isa ya saurare mu ya kuma yafe mana dukkan kurakuran mu da zunuban da muke tafkawa cikin wannan rayuwa. Mutuna da abin da ya samu shi wannan sarki Manasse cikin ikon sa, ya je ya da cikin hankalinsa, ya kuma bidi sunan Ubangiji. Allah kuma ya dauko shi ya dawo da shi bisa karagan mulkin sa, ya ci gaba da mulki kamar yanda ya taso daga farko. Yaya ake ciki a yanzu zamanin mu yau? Waɗansu mutane idan Allah ya ba su iko suka musgunawa mutane, su kauda maganar bautan Allah cikin zukatan mutane, su kauda maganar yima Allah ibada, su kauda maganar yima Allah sujada cikin gaskiya domin karfin ikon da suke da shi. Mutuna fa, Allah mu baya sakewa, shine jiya, shine yau, shine ma zai kasance har abadin abadin. Domin haka damuwoyin da suka sami jama'a sa'an da sun bujire sun kau da kansu ga bauta ma Ubangiji, hakika Allah yana nan yana rubuta duk kowanne abin da muke aikawa cikin wannan rayuwa. A ƙarshe, shin wani zabi zaka yi ne ga cikin wannan rayuwa? Kai ma kamar Manasse ne, ko kuma ni ma kamar Manasse ne? Da ƙarfin iko ya rudar da ni, na kasa bauta wa Ubangiji cikin gaskiya. Muna da alloli daban-daban, muna da damuwoyi daban-daban cikin rayuwar mu, amma mu tuna fa, Allah shi mai iko ne, shi mai gafara ne, gama alherinsa ya wadace mu, kuma jinkansa yana nan a bisa mututtur babu iyaka. Mai sauraro, kada ka bata, in ma kai nisa ne kira ga sunan Allah. Ba zai dubi cewa a cikin wahala ne ka tuba ba, ba zai yi nazarin cewa a wuya ne yasa ka tuba ba. Alherin Allah ya wuce wannan. Don me? Domin shi mai kauna ne, shi mai iko ne. Don wannan ina kira ga mai sauraro, lalle hakika Allahnmu baya rama mugunta da mugunta, amma yana son ga kowannenmu har da kai mai sauraro kai ga tuba. Yaya zaka dauki wannan lokaci domin yi ma Ubangiji sujada? Yaya zaka dauki wannan lokaci domin yi wa Allah ibada cikin wannan rayuwa? Ubangijin Allah ya taimake mu. Allah cika mu da ruhunka mai tsarki domin Yesu mai cetonmu. Amin.
Lokaci shine rayuwa. Lokaci da kake da shi abu ne da kake iya sarrafawa domin ya taimake ka ka cimma burin rayuwarka. Duk wani abu da kake so a cikin rayuwa zaka same shi ne idan kai amfani da lokacinka. Wato lokaci ya zama kamar kuɗi kenan da kake iya kaiwa kasuwa domin ka sayi abin da kake so. Duk wasu abubuwa da muke da su a rayuwa komai darajar su lokaci ya fi su tsada duka. Lokaci yana tare da kowa, amma kuma lokaci idan kai hasararsa ba za ka taɓa samunsa kuma ba. Lokaci shi yake bi da dukkan harkokin rayuwar ɗan adam a wannan duniya. Lokaci shi ne rayuwa. Idan ka ɓata lokacinka, to lallai ka ɓata rayuwarka ne. Lokacinka yana da daraja sosai, ya kamata ka tsare shi. Ko ka san cewa duk wani mutumin da ka gani a duniya, komin arzikinsa, komin iliminsa, komin nasarar da yake yi, ko da ma shi waye, bai iya samun waɗannan abubuwan ba in ba tare da lokaci ba. Saboda haka, idan ka yi amfani da lokacinka da kyau, ba da daɗewa ba, mai yiwuwa ne kana iya ganin kanka ka zama kamar ɗaya daga cikin waɗannan mutane da kake gani. Kowane ɗan adam rayuwa ta bashi sa'o'i 24 ne a rana. Wasu mutane sukan yi amfani da waɗannan sa'o'in, amma wasu kuma sai su ta zaman kashe wando suna jiran wani ya zo ya yi musu. To idan ka ɓata lokacinka, ka ɓata ranka ne. Idan ka yi hasarar lokaci, ka yi hasarar ranka ne. Waɗanda suka yi amfani da lokacinsu a yau sun zama abin kallo, mutane suna yaba musu, mutane suna kewaye da su. Lokaci yana da daraja kamar yadda ruwa take da daraja a hamada. Idan ko kai amfani da ita, rayuwarka za ta canza. Lokaci ya fi kuɗi daraja, domin wanda ya saci kuɗinka kana iya samun wasu kuɗin, amma wanda ya saci lokacinka ba za ka iya karɓar lokacin nan kamar ba. Duk dakikar da ta wuce rayuwarka ce take tafiya. Idan ko kai hasarar ta, ba za ka taɓa samunta kuma ba. Idan ka yi amfani da lokacinka da basira da hikima, mutane za su darajanta ka. Mutane za su ga ƙwarjininka, sa'annan za ka samu lafiya mai kyau. Za ka gina gidanka, za ka kuma gina dangantakarka da iyalinka. Idan ka yi amfani da lokacinka mai kyau, za ka samu arzikin zaman rayuwa. Za ka kasance da ilimi sosai. Za ka ƙware a abin da kake yi. Darajarka kuma za ta ƙaru a gaban jama'a. Idan ka ɓata lokaci, kana daidai da wanda ya kashe kansa ne. Ba za ka gina rayuwa mai ɗorewa ba idan ba ka yi amfani da lokacinka ba. Kada ya zama bayan da ka tsufa sai ka dinga kuka kana cewa ayya, da na sani lokacin nake matashi, da na yi haka, da na yi haka. Amma ina ƙarfafa ka cewa bari ya kasance lokacin da ka tsufa. Idan ka waiwayi baya, za ka ce na gode, Allah ya taimake ni, na yi amfani da rayuwata, na yi amfani da lokacina, Allah kuma ya bani nasara a cikin dukkan abin da na yi. Wannan shawarar ta fito ne daga Malam Abu Dawaki.
To sunana Tanko Musa Yangalo. Ni ina zaune a Kwantakura local government ne, kuma ina sauraron Adventist. Ina jin daɗin sa kuma ga kiwon lafiya da sauran su. Ina isa da gaisuwa ta ne bisa ga su Broda John Istiyako wanda ke yana Amina. Ina isa da gaisuwa ta zuwa gare su da su kuma Pastor Mazuba Alƙali. Ina miƙar da gaisuwa na zuwa gare shi da sauran jama'a da sauran kuma matayen zumunta. Ina godiya da su sauran jama'a wanda ke ban samu gaisawa da su ba. Ina godiya bisa ga yanda Ubangiji Allah ya haɗa da Adventist. Na kuma gode, na karɓa, kuma na gane, kuma ina samun ƙarfafuwa, kuma ina samun ci gaba. Ina ganin ƙauna. Ƙauna ma har wanda yake ni ban ma zata da cewa in ga irin ta ba. Na ga ƙaunan nan ta shigo. Alhamdulillah. Haza wa sallam. Na gode. A huta lafiya.
Nan za mu da sa'aya mai sauraro, sai kuma gobe idan Allah ya sake kai mu rai da lafiya za mu ci gaba da wannan hidima. Na gode maka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga karshenta. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da gajeruwar sako ko a kira mu ta waya. Number wayar mu shine 0802-1492-0 0802-1492-0. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka ko kuwa zanta da kai a waya ko kuwa tura mana da gajeruwar sako. Ina godiya zuwa ga wadda san tallafa a shirin kamar ita ƴar uwa Kande, Pastor Gideon Mordecai, Pastor Audu, duka muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aikina a nan kamar Omolayo Olushola Jagede, Eze Elewemchi, da kuma Ishaku Ibrahim Gyang, nini Ishaya Zakaria, na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwan.